وانا جريان وانا جريان وانا جريان دا اچل قربا من جدا زلا
وانا جريان
باي كاي غبس دنسا با
وانا جريان
باي چانجا جا اسونا با
وانا جريان
باي كاي اري وحالي با
وانا جريان دا اچل قربا من جدا زلا جماعة
انغارنا السلام عليكم Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban. A wannan makon, batun a dinga karɓar haraji har na dala 500 daga hannun 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare a duk lokacin da suka kawo ziyara ƙasar ya janyo martani daga 'yan ƙasar da ke zaune a sassan Turai.
Ba wani dalili da za a ce wai kana dan kasa wajen zaka je kasar ka ko sai ka biya wai haraji wannan gaskiya ba karamin rashin ilimi ne a waje na
ba shawara ba ce saboda tukanta kasar yawanci me yasa ma ake fita a bata duk wanda yake zauna a wata kasa yana zaune ne a lalurati amma da kasar tana da dadi ba ta yanda za a yi ka fita ka je ka yi gudun hijira ka koma wata kasar ka zauna
kasban haraji a wurin su sai dai ma ya hana wasu zuwa
Sai dai duk da haka akwai waɗanda ke ganin akwai hanyoyi da dama da mazauna ƙasashen wajen za su taimaka wa tattalin arzikin Najeriya.
Ya kamata idan su suna so turo wakili daga ƙasa Najeriya mu zo mu zauna mu san ta wani fanni ke gani za mu zo mu taimaka wa Najeriya tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka. To amma idan suka ce za a takura ne irin wannan kawai tafiyar ma ta gagara ka je ƙasa.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani garin da ake furba man gyaɗa
a wani gari sun tashi masu jin taka duk ayyukan su sai irin ka ta kyauta a wani gari
To a makon da ya gabata ne wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai suna Cik Dokun Olumofin a cikin wata wasiƙa da ya rubuta ya shawarci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan aiwatar da dokar biyan harajin na dala 500 dokar da ya ce za ta taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar musamman a lokacin bukukuwan Kirsimeti zuwa sabuwar shekara da 'yan ƙasar ke tururuwa zuwa gida
sunana Mubarak ni mazaunin Paris ne kuma ina ganin shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana wato ɗayan biyu ne kudai ya faɗa ne saboda yana yin shagube ga ita gwamnatin tarayya ganin cewa yanzu an kawo sabuwar dokar haraji wacce komai kusan komai sai an caji haraji a ciki hatta mutane wanda suka mutu shi isa watakila yake shagube kan cewa zuwa inda suke diaspora zuwa idan sun zo ya kamata a ɗauki haraji a gurinsu kuma yana yi ne saboda yana maula akan wani abu da yake nema a wurin gwamnati ko wasu mutanen da suke cikin gwamnati da akwai rashin wato sanin menene haƙƙin ɗan ƙasa ko da a cikin gida yake ko kuma a cikin wajen ƙasa yake duk duniya ba inda yake irin wannan
ga Dani Dan da ya saba zuwa Najeriya duk lokacin bikin Kirsimeti ya ce bai ga dalilin bayar da wannan shawarar ba
It is very sad to hear that people are trying to take advantage of other Nigerians in the diaspora.
Wannan abin da kai ci ne, kai wani ya soma tunanin yadda za a ci da gumin 'yan Najeriya da ke zaune a Turai. Abin bakin ciki ne da kuma rashin adalci don bayan ka galabaita da biyan haraji a Turai, ka ce za ka gida hutawa, kuma nan ma a ce sai ka biya haraji har na dala 500. Ba mu aikata wani laifi ba. Face mun fito don nema a kanmu rayuwa mai inganci.
Sunana Salahu Adamu Kazaure. To gaskiya ni ba na goyon bayan wannan. Kuma duk wanda kaga ya fita ya tafi ƙasar waje zama ko ma menene ma da ya kai inda ƙasar taka tana da shi ba ta inda za a yi ka fita ka je wata ƙasa ka zauna. Sannan abu ne ita kanta ƙasar me take wa mutane. Tunda in karatu kake zaka ga kan cewa ba ta taɓa taimaka ma da koda kundara ba. Sannan hasali ma idan kana kasai zaka iya zuwa embassy ka kace kana neman wata takarda ko wani taimako duk abin da zaka fitar da shi sai ka ga bada kuɗi
To shi dajin dokun ya danganta al'amarin da abin nan da Hausawa ke cewa idan kana da kyau sai ka kara da wanka, ganin cewa dama ƴan Najeriya mazauna Turai na taka muhimmiyar rawa a haɓaka tattalin arzikin kasar. Dan haka ne yace ya kamata su bayar da ƙarin gudunmawa.
Ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa.
To miliyoyin 'yan ƙabilar Ibo ke tururuwa zuwa Najeriya a lokacin bukukuwan na Kirsimeti. Na kuma tuntuɓi Chief Tony Ticklan, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar NIDO, wato na 'yan Najeriya mazauna Turai reshen Jamus. Chief Ticklan a nashi ɓangaren ya ce kada kowa ma ya tada hankali. Sanin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu mutum ne mai tunani, mai kuma aiki da hankali.
I know that our well experienced His Excellency President Tinubu.
Na san shugaban kasarmu Bola Ahmed Tinubu yana da gogewar da ba zai ma saurari wannan shawarar ba. Kalli irin kalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta a duk lokacin da za su je garin gida. Na kashe kudin tikitin jirgi, ga matsalar tsaro da sauransu. Saboda haka kada ma a soma, don hakan zai sare wa da dama gwiwa.
Abu da ya kamata gwamnatinmu su ya kamata su gyara matsalolin da ke cikin ƙasarmu, saboda matsalar ne yawanci mutane suka bar ƙasa. Su gyara matsalolin da ke cikin ƙasar don su jawo mutanen da suka bar ƙasar su dawo gida su zo su yi aiki. Zancen harajin har $500 gaskiya ba mai yawa ba ne, saboda ko ma sun biya wannan kuɗin ne zai karshenta, wani ne zai hau kai ya sanna.
Sai dai a kasashe kamar Turkiya, karɓar haraji makamancin hakan ba sabon abu ba ne, amma kuma 'yan ƙasa ke amfana daga harajin, inji Muhammad Kunda da ya shafa fiye da shekaru 8 a ƙasar.
Akwai some other ways da gwamnati ta iya samun kuɗi ba wai sai wanda suke shigowa ƙasa a ce wai sun ba da $500 ba. Yanzu kinga kamar Turkiya su ma suna amfani da wannan abin, amma su kuma wanda zai fita daga ƙasar ne $20 yake biya. To kinga $20 ɗin nan kuma gwamnati ta ce ga abin da ake yi da shi. To at least da mutane suna iya sanin $20 da suka ba ɗin za su fita su tafi wani country for leisure tourism, haka yawon buɗe ido, ko kuma dai wani abu haka, ko kuma dai in suka ba $20 ɗin nan sun san me aka yi ma jama'a da wannan kuɗin. Kamar kinga mu Najeriya babu wannan accountability ba. To ka bara $500 baka san me aka yi da shi ba, ka shiga cikin aljihun manya. Irin wannan da abubuwan nan dai ba wani abin da mutum bane gaskiya da yace zai ba da gani a da.
To rahotanni dai sun nuna cewa bara kadai 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare sun aika da sama da $4 billion zuwa gida. Lamarin da ake ganin ya taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Har za a iya maida wannan doka a ce an yi dokar cewa a dinga karɓar $500 haraji. To wanda a yi dokar cewa duk wanda yake ƙasar waje to sai ya yi wani investment a cikin ƙasar, a ce doka ce dole sai ka yi wani investment, misali da ya kai $500 ko $1,000 ya danganta, a ce wannan ya zama wajibi dole sai ka yi, wannan sai ya fi kyau. Saboda tunda business ne ko ince kasuwanci ne za ka mora, sauran mutane za su mora, sannan gwamnati za ta mora ta fuskar haraji. To ni ina ganin wannan shine abin da ya kamata a ce an yi, amma ba a ce kawai za a dinga karban haraji kai tsaye har na $500 a gurin 'yan Najeriya ba.
Madalla, to ba sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Samu ta garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn tare da yau.